Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu assalamu alaikum, barkanku da hantsar ranar Laraba 23 ga watan Oktobar 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku hira da shugaban karamar hukumar Gubiyu, Honorable Zanna Madugubiyu, akan lambar yabo da ya samu saboda kokarinsa wajen ganin an kawar da cutar shan inna. Sannan muna tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya na Sir Philip Hashim Gumel. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Kamaru da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Turkiya ta ce ba ta da buƙatar ta koma kai harhare cikin Siriya domin Amurka ta sanar da ita cewa Kurdawa da ke arewacin Siriya sun kammala janyewa daga yankin. Ƙasar ta Turkiya ta fidda wannan sanarwa ce sawa'i bayan cikar wa'adin kwanaki 5 da ta ɗiba na tsagaita wuta a hararen da dakaranta suke kaiwa a yankin da ake mai kallon tudun mun tsira ne na Kurdawa a arewacin Siriya. Hakan na faruwa ne bayan wata ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin suka yi da takwaran aikinsa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan a jiya Talata kan yadda za su samar da tsaro akan iyakar ƙasar ta Siriya. Shugaba Erdogan kenan yake cewa wannan zaman tattaunawa zai zama wata dama ta maido da zaman lafiya cikin gaggawa a yankin. Wani babban jami'in diplomasiyyar Amurka a Ukraine ya faɗa wa jami'an majalisar wakilan ƙasar cewa an sanar da shi cewa fadar gwamnatin Amurka ta White House ba za ta saki wasu kudaden tallafin kayayyakin soji ga ƙasar ta Ukraine ba, har sai ita Ukraine ɗin ta fito fili ta yi alkawarin cewa za ta binciki 'yan jam'iyyar Democrat da iyalan gidan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. Mukaddashin jakadin Amurka a ƙasar ta Ukraine Ambassador William B. Taylor ya bayyana hakan ne yayin da yake ba da shaida cikin sirri a zaman binciken da majalisar ke yi, wanda ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump shaidar da ta yi karo da ikirarin da shugaban na Amurka ya yi cewa babu batun cuɗanin cuɗeka tsakaninsa da Ukraine. Shi dai shugaba Trump ya musanta aikata ba daidai ba a zarginsa da ake yi na cewa ya nemi Ukraine ta binciki abokanin hamayyarsa na 'yan Democrat. 'Yan majalisar dokokin Birtaniya sun yi fitali da kiran da Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya yi na su hanzarta amincewa da tsarin da Birtaniya za ta bi wajen fice wata daga kungiyar tarayyar Turai ta EU kafin nan da ƙarshen wannan wata na Oktoba. Majalisar wakilan ƙasar ta amince da kudurin da Johnson ya gabatar na ficewar ƙasar daga EU mai dauke da shafi 115 da ƙuri'u 329 da kuma 299 da suka sha kai. Wannan shine karon farko da majalisar ta amince da wata bukata da aka gabatar mata wadda ta shafi batun ficewar ƙasar daga tarayyar Turai. Sai dai 'yan majalisar sun ki goyon bayan kiran da Prime Minister ya yi na ganin an kammala komai da komai cikin kwanaki uku masu zuwa a ƙuri'ar da aka haɗa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata babbar jami'ar diplomasiyyar Amurka ta faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar cewa gwamnatin shugaba Donald Trump na ci gaba da nuna damuwa kan yadda India ta mamaye yankin Kashmir, amma kuma ta nuna goyon bayan yadda India ke kokarin aiwatar da muradinta a yankin. Mai riƙe da makamin muƙaddashin mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka a yankunan kudancin da tsakiyar Asiya Alice Wells ta faɗa a wata sanarwa da aka mika wa kwamitin da ke kula da harkokin ƙasashen waje a majalisar cewa Amurka na goyon bayan matakan da gwamnatin India ke ɗauka na ganin ta daidaita al'amura tare da magance ƙorafe-ƙorafen da ake samu a yankin na Kashmir. Hakan na faruwa ne bayan wata arangama da aka yi a farkon makon nan akan iyakar Pakistan da India da suke takaddama kan yankin na Kashmir, lambarin da ya yi sanadin mutuwar mutum tara a ciki har da sojoji uku kuma ya haifar da zanga-zanga a Islamabad. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce tana da hujojin da suka nuna cewa bangarorin da ke takaddama da juna a kokarin karbe ikon Tripoli babban birnin Libya sun tafka lifukan yaƙi. Wani rahoto da kungiyar ta Amnesty mai hedkwata a London tabbatar a jiya Talata ya nuna cewa mayakan sa kai sun kashe fararen hula da dama tare da raunata wasu ta hanyar kai hare-hare. Kungiyar ta ce ta tattara waɗannan bayanai ne a binciken da ta gudanar a yankunan da ake tafka faɗan tun bayan barkewar rikici a ranar 4 ga watan Afrilu, inda tawagarta ta ziyarci wurare 33 da aka kai hare-haren sama da na ƙasa ta zanta da shaidu.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da Najeriya take kokarin ganin ta kawar da cutar shan inna gaba ɗaya a ƙasar, ma'aikatan lafiyar ƙasar tare da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyin cikin gida da na waje sun bawa shugaban ƙaramar hukumar Gubbi ta jihar Borno lambar yabo saboda irin gudunmuwar da yake bayarwa wajen yaƙi da cutar shan inna. Dangane da haka, wakilinmu na Maiduguri Haruna Daudabiyu ya tattauna mana da shi kamar yadda ya fara da gabatar da kansa a hukumance.
Alhamdulillah, ni ne Honorable Zanna Umaru Gubbiyo, chairman na Gubbiyo Local Government Area na Borno State.
Wanda dai gashi an baka lambar yabo a matsayin shugaban karamar hukuma da ya yaki batun cutar polio a Najeriya gaba daya. Ya kake ji game da wannan lambar yabo da aka baka?
Alhamdulillah, na ji dadin wannan yabo da aka bani a Najeriya akan yakin polio kuma a Borno kuma hukuman Gubbiyo muka samu wannan yabon. Mun gode Allah kuma mun gode gwamnanmu na Borno Professor Engineer Babagana Umar Zulum MNI wanda ya sa mana karfi, ya sa mana kwazo, muka tashi muka yi wannan aikin muka samu nasara alhamdulillah.
Muka dai kamar wani matake kabi ne wajen dokan matakin yaki da wannan cutar polio har Allah ya sa aka zabuka aka baka na daya.
Yaki matakin da na dauka duk lokacin da aka ce akwai polio immunization al-Qur'an kuma na jihar Borno duk lokacin da suka sa muna nan mun tashi akan jama'a mu muna mobilizing traditional rulers da dama bulamai da lawanai da duk hakimai sun tashi sun saya da jama'a muna sa su gane amfanin polio da immunization kuma duk manyan mutane har da partners da suke zuwa kasan waje sun zo sun same mu a gari suna gan mu muna ta yawo a jeji da cikin gari shi yasa ni ma ban san cewa suna tare abin nan ba sai suka dauka misali suka je suka sa abin suka ba mu wannan yabo.
Kamar karamar hukumar Gubbiyo tana da mutane kamar nawa ne a suke zona cikin Gubbiyo?
Alhamdulillah, muna da yanzu mutane wajen 30,000 suna zone a cikin gari.
Ganin cewa wannan lambar yabo da aka ba kai ne ka zama na daya wannan shekara, kamar a baya kun fuskanci irin wannan matsala na cutar polio ne a tsakanin yara hakan nan?
Alhamdulillah, a Gubbiyo dai bai fita ba amma mun samu a cikin other local government na Borno State shi yasa muka tashi muka yi saya kai dan kar abun ya wuce ya samu wayansu wurare.
Ganin cewa karamar hukumar ka ta daga cikin kananan hukumar ta fuskanci matsalan tsaro ma a yan kwanakin nan, kamar wani hanyoyi kuka bi na ganin cewa har kun ba da wannan rigakafi har an magance wannan matsala har ka samu wannan lamari?
Mun hada kai da manya-manyan mutane wanda suna da abin nan na tsaro kamar sojoji da su civilian JTF da hunters da malamai da rokon Allah muka hada Allah ya taimake mu muka samu nasara abu.
Ana da kananan hukumomi kusan fiye da 700 a Najeriya. Wani shawara zaka bai wa sauran kananan hukumomin dangane da cewa su ma sun yaki wannan matsala na cutar polio?
Shawaran da zan ba other local government na Najeriya wajen kusan 774 local government, ina ba su shawara su tashi su saya tunda Najeriya ya samu polio free nation country, kar wannan abu ya sake faruwa cikin Najeriya har Afrika gabaki daya don mu samu nasaran abun zaman lafiya din a kasar Najeriya.
Su wani ne suka baka wannan nan manya? Gwamnatin tarayya Najeriya ne ko kuma hukumomi ne ko kungiya?
Abun a hade suke, akwai Federal Ministry of Health, akwai Rotary International, akwai World Health Organization, akwai UNICEF da kuma Sudan Gote Foundations da others manyan organizations partners na polio ne suka hada suka bamu wannan yabo.
To mun gode kwarai da gaske.
Honorable Zanna Madugubi kenan shugaban karamar hukumar Gubi dake jihar Borno. Kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan wakar.
आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाय एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए आए हाय मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाय एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए आए हाय मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए भोली सी सूरत आंखों में मस्ती आए हाय
Allah da fata an shakata da wannan wakar yanzu kuma ga maimacin shirin ciki da gaskiya
jama'a assalamu alaikum a makon da ya gabata shirin ciki da gaskiya ya fara duba batun shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kirkiro domin tallafawa matasan da suka kammala karatunsu amma ba su samu aikin yi ba wanda ake kira Empower Shirin da wasu matasan da ke cin gajiyarsa daga jahohin arewacin Najeriya masu yawa suka yi ta kawo shirin ciki da gaskiya korafe-korafensu. Domin jan hankalin gwamnati da cewa akan yi musu murabus ko fidda su daga shirin ba tare da saninsu ba, wanda hakan ke zama ƙarshen cin gajiyar shirin gare su. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. Cikin shirin mu na makon da ya gabata mun ji daga bakin wasu matasa biyu da suka samu damar shiga shirin na Empower da suka hada da Aisha Babaga na Abdullahi daga jihar Borno da kuma Muhammad Malami daga jihar Yobe waɗanda baki ɗayan su suka bayyana mana cewa sun samu an yi musu murabus daga shirin ba da saninsu ba sun kuma miƙa korafin su ga masu gudanar da wannan shiri amma an shaida musu babu wani abu da za a iya yi musu akan wannan matsala Tunda muka fara watsa wannan shiri a makon da ya gabata, filin ciki da gaskiya ya samu sakonni masu dimbin yawa da ke nuna cewa wannan matsala ce da matasan da ke cin gajiyar shirin ke fuskanta a duk faɗin Najeriya. A yau, za mu leƙa jihar Kano domin jin daga bakin wani matashi da ya ce zuwa yanzu ya kwashe watanni 13 ba tare da samun ko sisin kwabo daga Empower ba. Amma duk da hakan, Ya ci gaba da zuwa wurin aikin da aka tura shi.
Sunana Musa Abubakar Abdullahi karamar hukumar Bebeji Local Government Kano State wanda ke gazaune a garin Tariwa. Na shiga cikin shirin aikin Empower tun da lokacin da aka bude portal karo na biyu. Shine yadda aka yi posting ɗina ya zuwa Junior Secondary da take garin Gwarmai ita ma karamar hukumar Bebeji wadda na fara aiki kai tsaye tun daga lokacin da aka tura ni. ina ci gaba da zuwa inda aka tura ni aiki.
Da aka tura ka makarantar wanda aiki wanne irin aiki aka baka?
An bani aikin shiga aji dan koyar da dalibai kamar yadda dama takarda ta da na nema da ita nayi ne akan diploma. Wanda yake kuma diploma shine Aminu Kano College of Islamic and Legal Studies. Shine karatun da nayi. To Allah ta'ala yasa aka bani daga kan aji uku, ko nce daga JS1, JS2, JS3.
Bangaren shi kake koya musu?
Ina koyar da su bangaren Arabic ne su. Da mata da maza gaba ɗaya bangaren Arabiya. To wannan sai kicif, sai Allah ya jarabce ni da samun matsala.
Kafin sannan wata nawa bayan ka bi ka'idojin da aka shimfina na samun wannan aiki na empower, ka samu aiki kuma an tura ka fara aiki, watan farko da ka fara aiki an fara baka albashi ko an ɗauɗauki wani lokaci?
Watan farko da na fara aiki ba a biya ni albashi ba har sai a wata na biyu. A lokacin da yamma misalin ƙarfe 5:30 aka turo mun da kuɗi naira 30,000, aka ƙara turo mun da kuɗi naira 30,000 na wata biyu kenan, duk da wancan watan da ba a biya mu ba kenan. To wannan shine daga lokacin kuma ana biyan mu tun daga kan September zuwa August na bara kenan, shikenan aka daina biya na kuɗi. Babu wani kuɗi da ya shigo a account ɗina daga Enfawa gaba ɗaya. To wannan shine kusan abun da ya faru da ni, ina ta kuma bibiyar sauran
watanni yanzu da nake magana da kai dinnan wata nawa kenan ba a biya kawa?
To kaga tun daga August har izuwa yau wata 13 a yanzu halin da ake ciki ba a biya ne ba, kuma ban fasa zuwa gurin aiki ba. Domin ko da
kafin wannan matsala ta samu wata na wata nawa ka karba bayan daukaka?
Na karbi na wata 4 kenan ko 5
matsala ta faru. To da aka ga an dauke dibba a baka albashi, wannan mataki ka dauka?
Na dauki matakin cewar bara in je in duba portal dina. Wannan matsala ne, akan ce akwai matsala ta assumption of duty idan bai hau daidai ba ka je ka gyara, ko kuma idan akwai wata matsala za ka gani. To da na je na bincike a kafe, sai aka tabbatar min da cewa okay, ba ma a kafe ne bincike ba, akan waya aka bude min. Da aka bude sai aka tabbatar mana cewa ai rizanin ɗina aka yi, wanda yake a daidai lokacin da bayan sallar isha ne, misalin ƙarfe 8:10 muka bude wannan portal nawa, sai na ga cewa rizanin ne. To tun daga lokacin
rizanin aka ce an ka rubuta ka bar aiki kenan?
Eh, wai na rubuta na ba aiki, alhali ni kuma ban san da wannan abu ba kamar yadda yake faruwa.
Kaga haka mai kai?
Sai na yi kokari na garzaya kafe dan yin cewar ya za a yi, za a iya gyara, kuma suka ce ba za su iya gyara ba, ba matsalar su bace ba. Wannan matsalar daga sama ne, sai dai idan Allah ya kaddara da sauran gyara, to in bibi sauran shugabanni. Allah haƙiƙa tun daga lokacin daidai ina yin addu'a ya zai Allah ya gyara min wannan matsala, sai aka bani nambobi na su mutanen min empower wanda suke shugabannin mu, kamar su Kokal Fason da waye coordinator, duk dai ga su dai. To wasu ma dai zaka kira su awai ba su dauki namban ka ba. Wata ma musayin mun kamar ita Kokal Fason ta Kano State, wallahi ni na kira ta ma a waya, tama ta fahimci ne bata fahimci ne ba, ta tsaki ta yanke wayanta, na kira ta ya kai so uku muna haka da ita, na hakuri na
lokuta daban-daban,
lokuta daban-daban, sai ta tsaki ko ta yanke waya.
To ka taba yunkuri ka zo office din su na Kano ba?
Na zo office din su na Kano ba so ɗaya ba so biyu ba, na sami ƴan uwana masu irin matsalata wanda kuma mun tattauna da su, mun je shi Malam Balarabe wanda yake wakiltar ƴan fawa kenan za a ce na jihar Kano, wanda office din sa yake nan no office. Yayi iyayensa ya nuna mana cewa to zai ci gaba da biya idan Allah ya sa, akwai wani information zai dinga sanar da mu, in Allah ya kaddara za a gyara mana, za a gyara mana. To har ila yau dai
mun bada takardar korafi ne, misali
mun bada, an ce mu bada assumption of duty din mu na makarantun da aka tura mu, mun bada. Sannan akwai wanda suka umarce mu da mu bada kenan statement of bag, yawa, da kuma profile din mu mun dauka mun bada. Amma dai har yanzu shiru muke ji babu wani ƙarin bayani akan gyaran da ake so ai mana.
Kuma kai ka ci gaba da zuwa aiki?
Ni har yanzu ina zuwa gun aiki, ko yanzu aka je makaranta ba, yanzu muna misalin ƙarfe 10:41 ba, a yanzu idan aka je makaranta ta take garin Tariwa ƙaramin hukumar Bebeji, idan aka je office din principal za a samu tun da akwai makaranta ban yi fahi ba ko so daya. A yau ma sai da sanin shi vice principal din makarantar sannan na fito na taho zuwa wannan guri wanda har yanzu babu wani abu da ya canza ne.
Su makaranta sukan dan baka wani abu ne ko kuma ya lamarin yake tun daga shi ka shafe kusan shekara guda ba albashi?
To wallahi ni dai har yanzu babu wani wanda ya taba dauka silibiyar yafani daidai da ya ce wai ga wannan sai sabulu ko an sai omo. Kuma hasali ma a haka ina da aure a hakan nan, amma ba wani taba dauka silibiyar yafani akan cewar in je in yi wani uzurin na tsakanin yar iyali na ko kuma abin da ya shafi da rayuwata. Haka dai na ci gaba da zuwa aiki shi ake za a gyara mana har yanzu babu wani abu da ya canza.
Wannan matsalar da ka samu gashi ka ce ka zo ka tantabi focal passing ba taimaka komai ba ta ma ki daukar wayarka ka zo nan shi malam Balarabe ya kun bashi takardu ya ce zai abin nan. Baya ga wancan yunkuri akwai wani hubbasa da kuka yi danganin an karar da su option empower ta kila na Abuja cewa ga halin da kuke ciki da haka aka muku dauki?
Na'am, a lokacin da suka zo yi mana verification tudun wada zone ɗin mu kenan, Allah ya sani na kawo matsalar ko ince na bayyana matsala ta ga su wa'annan shugabanni wanda za su yi verification ɗin muke wannan committee. Sai na bude kan waya na ce saga irin matsalolin da take faruwa da ni da sauran ma'aikatan su kananan su da manyan su, nace to amma har yanzu na rasa da zan bullo lamarin wannan. Sai to an je ci gaba da addu'a ana yi meeting ne in Allah ya kaddara za a gyara, har yanzu dai babu wani labari.
Da haka su kansu a lokacin ba su yi maka wani kwakwaran alkawari na cewa za a duba batun ba?
Gaskiya babu wani, sai dai kawai a ce mun yi addu'a.
Me kuke so a yi?
Mu fatan mu a gyara mana.
Allah ya kyauta. Masu sauraro kun dai ji korafin kaɗan daga cikin matasan da ke aiki ƙarƙashin shirin Empower waɗanda ke neman ɗaukar matakin gyara daga hukumar da ke kula da wannan shiri. To idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tuntuɓi hukumomin da ke da alhakin kula da wannan shiri na Empower. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, Muhammad Ibrahim Kwari da Nasir Adam El Hikaya. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
Gaida Sarfil Hashim Gumel da maimacin shirin ciki da gaskiya. Yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun Kamaru.
Za mu fara shirin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar Kamrun Web an da taroto mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Kamaru bai halarci taron da kasar Rasha ta kira ba. Daga yaci shugabannin nahiyar Afirka ba domin haɓaka tattalin arziki, diplomasiya, siyasa da kuma kasuwanci har ma da al'adun gargajiya. Jaridar Le Message ta ce rashin kyawun yanayi na hanyoyin mota da yake addabar manyan motocin safa-safa a ƙasar jamhuriyar Kamaru, musamman a kan hanyar birnin kasuwancin ƙasar Duwala zuwa birnin tarayya Yaounde, yanzu haka mutane 24 ne suka rasa rayuwarsu a cikin bus da suke bulaguro a wannan hanyoyin. Jaridar da Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ta ce jami'an tsaro suna ci gaba da inganta ayyukansu musamman akan iyakokin kasar jamhuriyar Chadi, Najeriya da kuma kasar ta Kamaru. Jaridar Quotidien ta ce har yanzu dai masu tayar da kayar baya a bangaren yan awaren kasar suna ci gaba da halaka al'umman da basu ji ba basu gani ba a bangaren nasu. Sai jaridar Dusant ta kasar Kamaru anda a farkon shafin ta ta yi wa shugaban kasar shagube na ganin cewar ya cancanta ya gyara musu waɗansu manyan hanyoyinsu domin irin matsalolin da suke fama da shi. Jaridan Cameroon Tribune ita kuma ta hango mana cewar tawagar da suke kallon gine-gine da ake yi na filayen wasannin kwallon kafar kasar Kamaru suna ci gaba da rangadin su a jihohi goma na kasar domin ganin ci gaban da aka samu a filayen kwallon kafan da tsalle-tsalle kafin lokacin da aka daiwa musu kawo jiki. Sai kuma jaridan Le Matin ta kasar Kamaru anda ita kuma sharhi ta yi kan taron haɗin kan kasar jamhuriyar Kamaru da aka gudanar makonni uku da suka shuɗe har yanzu dai shiru kake ji kamar an shuka dusa. Jaridar Afrim Media kuma sai kuce ta yi anda ta ce shugabannin kungiyoyi ƴan asalin jamhuriyar Kamaru mazauna a kasashen ketare sun rubuta wa shugaba Biya buɗaɗɗiyar wasiƙa cewar ya cancanta a gudanar da wani sabon taro na tattaunawa da ƴan bangaren ƴan aware domin al'amuran su ya gana. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar L'Histoire ta kasar Kamaru anda ta labarta mana cewar har yanzu dai a jihar Arewa mai nisan kasar Kamaru akwai waɗansu matsaloli musamman ma na ɗalibai ɗan firamare wanda har yanzu haka suna gudanar da karatunsu a dandalin ƙasa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba da sharhin wasu jaridan Kamaru. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa ƙarfe 3:26 na dare. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar ho.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da nan da kun gani da talaka ta kasar Shiga Taraba. Na mai farin cikin jinkewa shugaban kasa Muhammadu Buhari da shi da wasu shugabannin kasashen Afirka sun ziyarci Rasha domin su yi taro na musamman domin cigaban kasashenmu da shugaban Rasha. Muna fatan wannan taro zai zama alheri kuma zai sa a samu cigaba a kasashenmu na nahiyar Afirka baki daya. Na gode ne magana Aminu Mishayi na garin Garbace da nan da kun gani da talaka ta kasar Shiga Taraba.
Mai magana Hamidu Kadallabuwa daga nan Kadallabuwa da Amurka jamhuriyar Nijar. Ina ma fatan alkhairi ga kanmu Nijar da Najeriya. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ga kanmu Nijar da Najeriya. Amin kuma habita ku. Mai magana Hamidu Kadallabuwa
kanan kadan da kuwa da kuma jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Muhammad Sunan Kenan da jama'a shi karara ko garfi ne ga aiki. Sai da ina son ku nuna ga yara ne na ita ga tashi da jama'a shi zuwa Allah garin. Ko nan nan ba wanda ita ne Allah ne annabi ya tsaya sa sai lafiya ne da
annabi. Assalamu alaikum fatin Hausa radio America. Sunana Allah ne da ka gara jihar Nigeria. Ina kira ga wani mutumin jihar Neja da kananan hukumomi kashi roro da rafi a kan abubuwan da yake faruwa mutane sashen wannan madaka da shana da magani da beni da dolin kogo da mahuga da gongoro dukkan su ba sa kwana a gidajensu da rangon majiyo ba sa kwana a gidajensu da wanda karamar kuma shi roro da rafi su ɗauka matakai yanda za a samu sauki a lamarin.
To kafin mu sallama ga Mahmud da labarai amma wannan karan a takaice.
Turkiya ta ce ba ta da bukatar ta koma kai hare-hare cikin Syria domin Amurka ta sanar da ita cewa Kurdawa da ke arewacin Syria sun kammala janyewa daga yankin. Kasar ta Turkiya ta fitar da wannan sanarwa ce sau'i bayan cikar wa'adin kwanaki biyar da ta diba na tsagaita wuta a hare-haren da dakarunta suke kaiwa a yankin da ake mai kallon tudun mantsira ne na Kurdawa a arewacin Syria. Wani babban jami'in diplomasiyar Amurka a Ukraine ya faɗa wa jami'an majalisar wakilan wato wakilan kasar cewa an sanar da shi cewa fadar gwamnatin Amurka ta White House ba za ta saki wasu kudaden tallafin kayayyakin soji ga kasar ta Ukraine ba har sai ita Ukraine din ta fito fili ta alƙawarin cewa za ta binciki ƴan jam'iyyar Democrat.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adli Toro. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu da ya hada shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Zainab Abdulrahman. Ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa ku ne lafiya.